Wasu iyaye mata kenan da suka rasa ƴaƴansu da kuma mazajensu. Kira ga gwamnatin tarayya da ma gwamnatin jiha da su yi wa Allah su taimaka musu wajen gano inda ƴaƴansu suke, walau ko suna raye ko suna mace. Dukkanin waɗannan mata dai na sanye da baƙaƙen tufafi da kuma ke ɗauke da hotunan ƴaƴansu ko kuma na mazajen nasu da suka kasa gano makomarsu. Tun a ranar 14 ga watan Maris 2014 ne dai wasu da ake san ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram suka kai kan hari kan barikin Giwa da ke cikin garin Maiduguri, wanda suka balle barikin suka kuma aiwan gaba da sauran mambobinsu, yayin da aka yi zargin cewa jami'an tsaro sun dinga buɗe wuta akan wasu daga cikinsu da kuma yi sanadiyar mutuwarsu. Tun a wancan lokacin kuma jami'an tsaron ba su gaskata ko kuma ƙaryata wannan batu ba. Wannan ne ma wannan iyaye da kuma matan waɗannan mutane suka rasa gane makoman ƴaƴan nasu tun a wancan lokaci.
Sunana Hauwa Bala.
Daga ina kika zo?
Umarari.
Wani ne naki aka kame?
Mai gidana ne.
Kamar shekara nawa yanzu na?
Shekara 7. Ba ni da wanda zai taimaka mu. A cikin haka mahaifiyarsa tana ƙauye. Ita ne take dan taimaka mana. Boko Haram suka kore su suka kona ƙauyen su. Yanzu haka gurin zama ma mahaifiyarsa ta rasa. Yanzu abin da zan ba yara na su ci, ba mu da abin da za mu ci. Gwamnati ya taimaka, ya dube mu, ya fito mana da mazajen mu. Akan yaranmu, yara za su yi rashin lafiya ba magani. Gwamnati bata zuwa tun da abin nan ya faru, muna cikin wani hali. Gwamnati taimaka ya fitar mana da mazajenmu.
Kin taba ganin shi tun lokacin da aka kame ku? Kin ji
labarin? Ban gan shi ba. Shi direba ne a Bagaros da yake lodi yana tafiya ƙauyuka.
Amma kin ji labarin shi?
To yayi lodi ya tafi ga jiganna, a can sojoji sun shiga kwashe shi ne suka kwashe shi, an zo an wuce da su a mota. To mutanen su na tasha har ya daga musu hannu yana motan sojoji. To tunda aka wuce da shi aka tafi, ba mu ji labarin shi ba. Shekara 7. Aihuwa na 5.
Kuma dai an suna gaban ki?
Duk suna gabana. Ya tafi ya banni da yarinya mai wata 3, yanzu ga yarinyan har ta yi wayo. Sunana Hauwa Muhammad Kida. Ma gwamnati bai san da kashe mu ba. To ya kamata mu ma ya san da kashe mu. Ba wurin kwanciya, ba abincin da za mu ci. Ya kamata mu ma ya kula da mu mana.
Ba mai gidanki?
Ba mai gida, ba kanina da yake taimaka. Mu ma ya taimaki. Mutana hidin mu kwana da yunwa. Wurin kwanciya sai ya mana wuya.
Kamar batun su ƴan uwan naku, kun yi yunkurin jin yanda suke?
Eh, mun taɓa jin an ce suna hannun ƴan tsaro din. Sun ce za a sake, ba ma jin labarin komai. Ya tausaya mana.
To ko waɗannan mata da ke kokin rasa mazajensu da kuma ƴaƴansu za su kai nawa? Tambayar ne wa shugaban gidauniyar Alamin Foundation. Wato Hajji Hamzatu Alamin.
Yanzu aka hannuna, ni abin da na sani, ina da wajen mata 3,200 wayanda suka rasa ƴaƴansu, ba su san ko suna raye ko babu ba. Muna da mata saboda 4,800 wayanda muke neman mazajensu. To amma kuma in ka duba a haka din za ka ga muna ga sun kai ɗaruruwan dubbai ne. Amma za mu iya farawa ne da abin da muka gani a hannunmu na cikin Maiduguri da kuma na kewaye ne muka fara da shi.
Duk kokarin da ne don ta bakin ɓangaren jami'an soja game da makomar waɗannan mutane a ƙanan bai cimma ruwa ba. Sai dai a baya-bayan nan, kwamandan rundunar sojan Najeriya na operation lafiya tun da ke garin Maiduguri, Major General Olusegun Adeniyi, ya ce a shirye suke da saki duk wani mutum da yake hannunsu, da su kuma suka tabbatar cewa ba yi da laifi. Kwamandan ya dai bayyana haka ne lokacin da rundunar ta wanke wasu mutane 982 da zame su da kasancewa cikin 'yan ta'adda.
For those still under detention, they will pass through the normal process, and if not found wanting, will surely be released. Reunited with their family.
Ya ce waɗanda har yanzu suke tsare za a tantance su ne kamar yadda ake yi, kuma idan ba a same su da laifi ba, muna tabbatar muku cewa za a sake su a kuma sake gama su da iyalansu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.